بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومهدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وروى عنه مولاه سفينة أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم تسير ملكا. فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية، وكان معاوية أول الملوك، وفيه ملك ورحمة، كما روي في الحديث: ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عدول. وقد ثبت عن أمير المؤمنين:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بياك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a yau 21 ga watan Safar, hijira ta 1432, wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 1 miladiya ta 2011. A wannan majalisi mai tarin albarka na bugiyatul mushtaq fi sharh risalat shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq, majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki, musamman yan shi'a mazauna kasar, wanda wannan shine darasin mu na 19, a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci, wannan shine darasin mu na 133. Muna kan hadisin Al-Irbad ibn Sariya, hadisin Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi wa sahabbansa huduban da ta ratsa zukatansu har ma suke tsammanin ko huduba ce ta mai ban kwana. Suka rika hawaye, suna kuka, suka nemi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya yi musu wasiyar ban kwana. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu bayani, a cikin bayaninsa yake cewa: man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, wanda duk ya rayu daga cikinku bayana to zai ga sabani mai yawa. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, na hore ku da rike sunnata da sunnar khalifofi shiryayyu ababan shiryarwa, min ba'di a bayana. Addu alaiha bin nawajizi, ku cije waɗannan sunnoni da fiƙoƙinku. Wa iyyakum wa muhdathatil umuri, kuma a hirdinku ina jan kunnuwanku dangane da fararin al'amura. Fa inna kulla bid'atin dalala, dukkan wata bid'a bata ce. Satin da ya gabata mun fara bayani akan wannan hadisi, wanda hadisi ne babba, hadisi ne mai matukar mahimmanci, domin hadisi ne da yake nuna gaskiyar annabtar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, domin yana cikin hadisan da suke nuna mu'jizarsa sallallahu alaihi wa sallama. Ya ba da labarin wani abu kafin ya wakana, kuma ya zo ya wakana. Ya ba da labarin bayyanar bid'o'i bayan ya bar duniya, sannan kuma bid'o'in suka wakana. sannan a cikin hadisin ya nuna bid'o'in za su wakana ko za su fara faruwa za su fara bayyana cikin al'umma tun lokacin wasu daga cikin sahabbai waɗanda Allah ya musu tsawon rai kuma haka ta faru wasu daga cikin sahabbai musamman waɗanda suke matasa lokacin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga baya da suka yi tsawon rai suka ga bayyanar wasu daga cikin bid'o'i sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi ya faɗa mana abin da zai zama mana wato magani ko zai zama mana rigakafi daga aukawa cikin irin waɗannan bid'o'i wanda shi ne riƙon sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunnar sahabbansa musamman khalifofi guda huɗu na shiryayyu waɗanda Allah ya shiryar da su suka kasance a kan tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama har suka bar duniya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi gargaɗi da a ƙaurace wa bid'a a nisance ta kuma sannan ya sanya wata ƙa'ida ƙa'idar da take gamammiya ce haɗaɗɗiya ce wanda ƙarƙashinta bid'o'i za su shiga ciki wanda suke da alaƙa da dangantaka da addini ita ce ka'idar kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ce satin da ya wuce mun faɗi abin da ake nufi da bid'a sannan kuma mun yi bayanin cewa bid'a akwai bid'a shar'iyya akwai bid'a lugawiyya akwai bid'a da take ta shari'a ce akwai kuma kalmar bid'a a harshen larabci wanda ba ita ce ake nufi a wannan hadisi ba a wannan hadisi ana nufin bid'a ta shari'a ma'ana bid'ar da aka jingina ta da addini kagaggen abu fararren abu wanda aka yi masa alaka da addini alhalin ba shi da gurbi ba shi da muhalli a cikin addini ba shi da muhalli a cikin littafin Allah babu ba shi da shi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama haka nan ba shi da muhalli a cikin ayyukan khalifofi shiryayyu abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su san da zamansa ba to duk abin da aka kirkiro shi aka raba shi da addini wannan ana kiran shi bid'a kuma bid'a shar'iyya da wannan yaran ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yake magana a wannan hadisi amma dukkan wasu bid'o'i na rayuwa ma'ana kirkirarrun abubuwa fararrun abubuwa sababbin kere-kere na rayuwa wanda ba su da alaka da kusantar Allah waɗanda ba a riƙe su a matsayin ibada ba abubuwa ne da ɗan adam ubangiji ya hore masa yake cin moriyarsu to wannan ana kallon su ne kawai ta fuskar shin ba su kunshi wani abu ba da ya ci karo da shari'a in abin ya kunshi wani abu da zai rushe wata doka ta shari'a wata doka ta addini to sai a ce abin bai halatta ba saboda wannan karo da ya yi da shari'a idan kuma bai ci karo da wani abu na addini ba to yana cikin abubuwan da Allah ya hore wa ɗan adam sayyidina Umar ya yi amfani da kalmar bid'a amma a ma'anarta ta harshe ma'anarta ta luga ba a ma'anarta ta shari'a ba ya yi amfani da kalmar bid'a amma a ma'ana ta harshe ba a ma'ana ta shari'a ba haka nan banda shi wasu daga cikin sahabbai sun yi amfani da wannan kalma amma ba suna nufin bid'a ta shari'a ba ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da su ku nisanci bid'a sannan kuma su daure wa bid'a gindi ba zai yiwu ba sun fi kowa yin da'a da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam karkashin sharhin wannan hadisi yake cewa wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية ده أبن ده يبارو كو أكا غنش أتكي مغانا رمغا باتا وان ده يكي نونة كوتة توسو بدو اوئي أتو يبان وسو بدو اوئي ما لن يتي فإنما ذلك في البدع اللغوية وان نم بدع تلغا يسكي مغانا واتو أحرش اللارب تيبا وسنا نفن بدع تأديني با لا الشرعية ce ba bid'a ta shari'a ba yace fa min zalika qawlu umar daga ciki akwai magana sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda yayin da ya tattara mutane a bayan Ubay ibn Ka'ab su yi sallar tarawih bayan limami guda daya a cikin masallaci ya fita ya bar su suna sallah kamar yanda ya tsara musu sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a da wasu daga cikin 'yan bid'a masu son a yi bid'a addini waɗanda suke so a riƙa shigo da sababbin al'amura da sunan addini a cikinsa sun maƙalƙale ma wannan magana ta sayyidina Umar suka ce wannan yana nuna cewa a addini akwai bid'a sabuwa akwai bid'a mai kyau akwai bid'a hasana suka ce gashi sayyidina Umar ya ce ni'matil bid'atu hadhihi kenan sayyidina Umar ya yadda akwai bid'a hasana sun manta da cewa sallar tarawih ba bid'a bace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sallace ta bal shari'a ta sanya rada gwaggwaba ga wanda zai sallar tarawih ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi qiyamu ramadan shine sallar tarawih din yana mai imani da shari'ancin wannan sannan kuma yana neman lada to za a gafarta masa abinda ya gabata na laifukansa annabi sallallahu alaihi wasallama har ila yake cewa duk wanda ya tsaya tare da liman har liman yayi sallama wato ya gama sallarsa to za a rubuta masa qiyamul layl na dare na daren gaba daya man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl kulli wanda duk ya tsaya tare da liman har liman ya gama sallar to za a rubuta masa ladan qiyamul layl gaba daya to kaga waɗannan nassoshi ne da suke nuna cewa akwai ita karan kanta sallar tarawih ba wani abu ne sabo shari'a ta yi umarni da shi kuma ta kwadaitar akan sa baya ga wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito tare da sahabbansa sun sallaci wannan sallah ya fito a rana ta farko suka bi shi sallar tarawih qiyamul layl a rana ta biyu ma ya fito suka yi sallah a bayansa haka nan a rana ta uku ya fito ya ja su wannan sallar a rana ta hudu suka taru suka cika masallaci sai ki fitowa suka yi tsanan sukurniya da gyaran miliya wai ko ya ji cewa an hadu fa an taru fa sai ya ki fitowa shine kashe gari yake cewa motsinku bai buye daga gare ni ba jiya wato ina jin motsinku to sai dai na kina fito ne domin gudun kada a farlanta muku domin abin ya dore akan haka babu mamaki shari'a ta ga cewa to mutanen nan na sha'awar sallar nan kawai bari a ce wajibi ce annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya san raunin da zai auka wa al'ummarsa idan su waɗannan suna da kazar-kazar suna da nishadi to yau da gobe za a samu mutane ire-iren mu a yanzu da babu da wannan nishadin irin nasu to in ta zama wajibi a ce in Ramadan ya kama to salloli sun karu bayan salloli biyar kuma akwai qiyamu Ramadan dole ne ka tashi ka yi kamar yadda ya zama dole ka yi salloli guda biyar to babu shakka za a samu masu gajiyawa masu kasawa da yawa a cikin al'umma kuma wannan zai iya zama matsala ga addinin su iya zama matsala su zama musu matsala a gurin Ubangiji to annabi kuma rahama ce ga al'umma duk abinda zai tsanantawa al'ummarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa girma kamar yadda Allah ya ce azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittum duk abinda zai wahal da ku ya jigata ku to yana da girma a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ku sani cewa a cikin ku akwai manzo sallallahu alaihi wasallam da zai muku biyayya cikin abubuwa da dama to da kun jigata da kun wahala haka duk abinda zai tsananta wa al'umma annabi baya san shi لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه بعدن كذا ان تننتوا الامه تابا دا سي ان قرشه دا اسواكي تاره دا كوتا صلاه to dan kada ya zama na annabi ya bada umarnin da ya zama wajibi ga dukkan wanda zai alwala ko ya gama alwala zai tada sallah yayi aswaki to da wannan ya zama wajibi akan mu kuma da ya zama wahala dan mutane za su ji gata za su wahala kari akan abinda ubangiji ya shar'anta musu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda ya zan akwai wahala a ciki yana kokarin guje masa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi ma kuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aitharahuma ma lam yakun ithma babu sanda aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin abubuwa guda biyu face ya zabi abinda yafi sauki matukar bai zama laifi ba haka duk abinda aka ce ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zabi wanda yafi sauki din domin al'ummata ta yi addini cikin kwanciyar hankali ba tare da wahala ba kuma al'ummata ta samu tsira kada ta yi sakaci wajen aiwatar da wani abu na umarnin Allah ta halaka don haka sai yake fitowa a dare na hudu yake da safe kuma sai yake gaya musu sababin da ya hana shi fitowa ba dan yin sallar an soke ta ba bai ce musu an soke yin sallar ba ba kuma dan yin ta cikin jam'i laifi bane a yace na ki fitowa ne inni kashitu an yufrada alaikum ko tufrada alaikum naji tsoran kada a farlanta muku bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya sayyidina abubakar shi ma ya zo yayi khalifancin sa ya bar duniya shekara 2 da wata 3 ya bar duniya sayyidina umar da ya karba ya ga mutane kowa yana yin sallar afradan kowa shi kadai yake yi wanda yazo yayi wanda yazo yi wani ya dan dade wani ya kadan wani ma ba zai yi ba sai yake ganin to dan me ba zai dawo a hada su a bayan limami daya ya ja su ba sai kira Ubay ibn Ka'ab daya daga cikin makaranta alqur'ani mahaddata wanda suka samu shaidar haddar alqur'ani da sanin sa ba daga wata makaranta ta bil adama ba a daga min fauki sab'i samawat da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yace an umarce ni in umarce ka ka karanta min alqur'ani yace asammani ya rasulullah Allah ya kira sunana yace ubayyu akace yace ubayyu sai ya fashe da kuka sai ya fashe da kuka wato kaga wanda yana nuna kaci sunan ka ma a bakin wanda kake so wato ba karamin jin dadi bane wato wanda kake son shi ka jena kiran sunan ka alama ce ta soyayya to jin cewa ai Allah ya ce ubay ai ya san Allah ya san da shi ba wanda da ba wanda da yake tantama ba ko baya tantaman kasancewa manzo Allah mai gaskiya ne ba zai gaya masa abinda ba haka ba duk baya wannan tantama kawai so yake dai ya kara tabbatarwa da cewa an ce ubayyu ba cewa aka yi ka kira wani sahabinka ya yi karatu ba ya ga cewa baraya ya ba wa ubayyu wannan alfarmar ya ce an kira aka ce ubayyu aka ce an ce ubayyu sai ya fashe da kuka saboda murna to shi wannan ubayyu ibn Ka'ab shi ne wanda sayyidina Umar ya kirawo shi ya ce to ka riƙa jan su sallah to ya fita bayan ya sa shi ya fita ya bar su a haka suna sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab shi ne ya ce ni'matul bid'atu hadhi to kaga anan ko dai ka dauka ana nufin bid'a shar'iyya wato sayyidina Umar ya kirkiro wani abu sabo gal wanda babu shi addini ya tusa shi cikin addini to in kai haka zaka samu matsala don abin ba sabo bane ko ka ce a'a yin sallar a masallaci ita ce bid'a sai ka ga cewa ato manzo Allah ina ya sallaci ta da sahabbansa a gidansa a kan titi a masallaci to kaga a to sayyidina Umar ba bid'a yayi anan ba kenan to a yin ta bayan limami shine bid'a sai kaga a to ayyan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin ta bayan limami shi ya fara da limancin ta bayan sahabbansa suka bi shi har kwana uku ko sau ɗaya annabi ya abu ya zama sunna kai ko himma yayi zai yi ya kudura aniyar zai yi bai yi ba ya zama me ya zama sunna kamar yadda yake cewa la qad amanta la in ishtu ila qabil la asuman at-tasi azumin a tasu'a da ashura kaga bai taba azumta tasu'a din ba yace idan Allah ya kai ni baɗi zan yi na tara ni tara da wato tara da goma sai Allah ya karɓi ransa kafin lokacin ya zama sunna ko bai zama ba ya zama sunna duk da cewa bai yi ba amma tunda ya himmatu zai yi Allah ne bai bashi ikon zartarwa ba annabi baya himmatuwa akan yayi banna to ballantana yayi sau daya yayi sau biyu yayi sau uku to sau nawa kake so yayi sannan ya zama sunna fi sabilillah sai yayi sau nawa sau dubu sau malala gashin tinkiya zaka yadda ya zama sunna to kaga in ka tsaya ka duba ta kowane lahiya ba wata bid'a a shar'anci to kaga dole ka zo ka nemar wa kalmar sayyidina Umar mahanga da ta dace ci to me yake nufi da bid'a kenan sai ka samu malamai suna cewa to ai kalmar bid'a tana nufin wani abin da ba wanda ya riga ka to bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kirawo sahabbai ya ce ku zo mu ci gaba da sallar nan sayyidina Umar ya riga kowa saboda haka kaga ta nan sunan abin a harshen larabci bid'a don abin da kai ba a riga ka ba sunan shi bid'a sai yasa Allah ce ma kuntu bid'an qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace ni ban zama farau ba a cikin manzanni ma'ana manzanci dan ba ni ne na fara shi ba an riga ni farawa kaga sai ake amfani da kalmar mai bid'a ma kuntu bid'an min ar-rusul kamar yadda ake kiran Allah da badi'us samawati wal ard kaga badi'u wanda ya kirkiri halitta sama da kasa ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba ko wani ya riga shi kaga ashe kalmar bid'a din harshen larabci ga ma'anar ta yadda take don haka sayyidina Umar anan yana nufin wannan abu da ya faro shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai kyau kwarai da gaske to kaga anan kalmar bid'a ta zo da ma'anar ta taluga wannan shine abin da malamai suka faɗa kamar da zaka gani a cikin bayanin Ibnu Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam ce duk abin da ka gani a cikin maganar magabata sun yi amfani da kalmar bid'a suka ce tana da kyau to kakka ɗauka suna nufin bid'a ta addini kiri a addini ƙirƙiro wani abu sabo a addini ko a sa masa rigar addini ko a yi ƙoƙarin jingina shi da wani abu na addini ba wannan suke nufi ba a'a fa inna ma zalika fil bid'i lughawiyyati la shar'iyya suna nufin bid'a a harshen larabci ba suna nufin bid'a a shar'ance ba to shine sai ya kawo misali da wannan qadiya ta Umar ibn al-Khattab a wata riwaya ma Ubay ibn Ka'b yake cewa da shi inna hadha lam yakun fa qala Umar qad alimtu walakinahu hasan wannan abin da kai bai kasance ba wato gabaninka Abubakar bai ba ko wani sahabi sai ya ce na sani amma abu ne mai kyau to shine ibnu rajab yake cewa to wannan shine abin da yake nufi ai anna hadha al-fi'l lam yakun ala hadha al-wajh qabla hadha al-waqt kafin wannan lokaci abin ya ci gaba da mutane suna sallar su daidaitu kafin zuwan sayyidina Umar walakin lahu usulun min ash-shari'a yarji'u ilayha amma yana da asali a shari'a wanda za a zai ke komawa zuwa ga wannan asali wato wannan tushe to shine ibnu rajab ya kawo abubuwan da suke nuna haka cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar sallar tarawih cikin jam'i dan gudun kada a farlanta ba wannan al'umma bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wahayi ya yanke saboda haka babu maganar a farlanta wani abu kuma Allah ya cika addini da saukar da fadarsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan addini ya cika ya batse babu batun a ƙara farlanta wani abu manzo Allah ya bar duniya in qafa al-wahyu daga nan wahayi ya yanke haka babu sauraron wani abu na wahayi daga sama don haka in an zo an ci gaba babu tsoron a farlanta hakanan ibnu rajab ya kawo misalin wato umarnin da wato daga cikin irin abin da suke yake tabbatar da cewa wannan abu da sayyidina Umar yayi ba za ka kirawo shi bid'a ta shari'a ba saboda an yi umarni da abi sunnonin khulafa'ir rashidi wanda wannan kuma ɗaya ne daga cikin khulafa'ur rashidin sannan kuma sauran khalifofin suna nan da rai wato Uthman yana da rai Ali radiyallahu ta'ala anhu yana da rai sannan kuma sauran manyan sahabbai sauran al-asharatul mubashirin bil janna duk suna nan da rai sannan duk sauran sahabbai da suke da rai sun gani amma ba a taba jin wani yayi inkari ba taba jin wani ya ce bai halatta ba abinda ake yi kaga wannan sunan shi ijma'i sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i babu abinda zai abin nan babu wani wanda ya taba inkarin sa to kaga wannan bai halatta ka zo kana tusa shi cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ba sayyidina Uthman a zamanin sa yayin da jama'a suka yawaita garin Madina ya ƙara fadi saboda mutane da suka karɓe taiwo hijira sannan na cikin kuma sun ƙara hayayyafa aka ƙara yawa ba ka garin ya ƙara faɗaɗa saboda yadda yake a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko Abubakar to sai ga cewa kamar ranar Juma'a akwai buƙatar a ƙara kiran sallah saboda buƙatar a yadda mutane cewa lokacin Juma'a fa ya ƙarato ya matso su je su shirya saboda haka sai ya ƙara wani kiran sallah da ake yi gabanin na farko gabanin na shigar lokacin sallar Juma'a wanda ake yin shi a bakin kofar gari ta yadda za a yi kiran sallah waɗanda suke cikin kasuwanni suna hada-hada su ji cewa lokacin sallah ya matso su je maza gida su yi wanka su sa kayayyakinsu na fita Juma'a su zo samu sallar Juma'a don haka ya ƙara wannan kiran sallah wanda aka fi sani a cikin bayanin malamai da al'adhanul Uthmani wannan sayyidina Uthman ya ƙara shi li hajatin nasi ilai kuma ba shi ne kiran sallar da yake nuna shigar lokaci ba saboda haka dan an yi shi ba a hana ciniki ko ba a hana saye da sayarwa ba shi ne ubangiji madaukakin sarki ya faɗa idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt ba shi ne wannan ba shi wanda ake magana wanda ake yin sa bayan liman ya hawo minbari wato kiran sallar da aka fi sani da cewa shi ne nabi nabi shi ne na shigar lokaci to wannan kiran sallah kaga bayan abubuwa sun caccanza an samu yawaitar masallatai an samu ainihin isar da hanyar isar da kiran sallah zuwa ga al'umma malamai sun zo sun ci gaba da tattaunawa akan wannan kiran sallah da ƙara na da sayyidina Uthman ya zo da shi shin za a ci gaba da shi ko ku a'a za a haƙura da shi za ka samu da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqun abinda suke cewa sayyidina Uthman ya ƙara shi ne saboda wata buƙata ba wai haka kawai dan ya ƙara wani abu sabo a addini ba don haka idan aka samu wani lokaci da mutane ba za su buƙace shi ba to kuma a nan babu wata hikimar da zai sa a ci gaba da shi domin ci gaba da shi mayar da shi shari'a ne kuma ya zama kamar kiran sallah na biyu ɗin wanda shi ne wanda ya zo a cikin nassin alƙur'ani kuma shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bari ana yi to shi yasa sai suka ce to kasancewar yanzu an samu hanyoyin da kiran sallar yake isa za akwai abin nan bututu na kiran sallah wanda na speaker wanda zai kai sauti nesa fiye da ma ka sa wani a gefe ba bututun ya yi kiran sallah ba wanda ma zai san yayi sannan abu na biyu akwai agogo a hannun mutane wanda shi ma yana nuna musu lokacin da ya kamata su tafi masallaci ko wani masallaci an san yaushe suke fara huduba yaushe suke tayar da sallah saboda haka kaga buƙatar da ake da ita a wancan lokaci yanzu babu ita don haka yana daga cikin kifewa mutum ya dace akan cewa sai fa an yi na biyu ɗin na farkon nan ko da kuwa babu buƙatarsa malamai da dama sun tafi akan cewa nacewa akan sa to zai shiga babin bid'a domin anan ka fitar da shi daga sahun buƙata ka shigar da shi cikin sahu na ibada ko na shari'a to lokacin da sayyidina Uthman ya ƙara wannan saboda buƙatar mutane sayyidina Ali na nan da rai aqarrahu alaihi ya tabbatar da shi akai kaga ya zama sunnatul khulafa'ir rashidi kaga ba za ka kira shi bid'a ba sannan aikin musulmi ya ci gaba a kansa har lokacin da aka samu wadatar abubuwan da za su wadatar da mutane gabarinsa amma a daidai wannan lokacin zamu ga akwai ruwaya a cikin musannaf ibnu abi shayba inda sayyidina abdullahi dan umar ya kirawo wannan kiran sallar da suna bid'a to shine ibnu rajab yake to nan shi ma yayi amfani da irin harshen da baban sa ya amfani da shi wajen sallar tarawih wato kiran sa da yayi cewa bid'a ne yana nufin bid'a lugawiyya ba bid'a shar'iyya ba haka nan tattara mushaf a cikin littafi guda daya shi ma wannan da farko za ga Zaid ibn Thabit wanda aka kirawo shi yayi ya ga kamar ba zai yi ba har yake cewa sayyidina Abubakar da Umar yake cewa kaifa taf'alani ma lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya za ku yadda ku yi abinda manzo Allah bai yi ba sannan da suka fahimtar da shi sai ya gane maslaha da take cikin wannan sai yayi muwafaka akan tara shi wanda babu bambanci tsakanin rubuta shi da aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da rubuta shi da shi dukkan sunan shi rubutu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi illa kasancewarsa kawai mufarraqan wato daban-daban a hannun mutane shi kuma zamanin sayyidina Abubakar aka tattaro abin da yake hannun mutane aka tara shi guri guda shine kawai amma babu bambanci sannan kuma shi da mu alqur'ani ubangiji ya riga ya nuna cewa zai kasance a cikin suhuf takaddu sannan kuma zai kasance a tattare guri daya kamar yadda Allah ke cewa fi suhufin mukarrama alqur'ani cikin suhuf kaga wannan alama ce da take nuna zai kasance a cikin suhuf lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana buga rubuta shi akan wato abin da akan kashi ko akan dutse ko akan tsingaro ko wani abu mai kama da haka daga baya aka zo aka tara shi har ya shiga cikin takarda sannan ubangiji yayi alkawari daman zai hada shi guri guda inna alaina jam'ahu wa qur'ana saboda ka wannan alkawari na ubangiji ne ya ainihin tabbata a zamanin sayyidina Abubakar haka nan sayyidina Uthman shi ma da yazo ya ga mutane sun fara sassabawa kowa yana da mushafinsa a cikin mushaf din nan wani lokaci wani sahabi zai kara wasu kalmomi domin fassara wata aya ko wani hadisi da ya ji daga manzo Allah na fassarar aya sai ya sa shi a gefe don yana karantawa kada ya manta ya rika halarto da fassarar yau da gobe waɗannan masayi da suka shiga hannun mutane sai waɗanda ba su gane ba sai su tsammaci cewa wannan kalmar tana daga cikin mushafin sai su rika karanta da sai aka samu tabayun sabani wajen karanta wasu harfa na alqur'ani wanda har ya jawo ma ana neman a ba wa hafata iska a wasu gurare ko a yi kashe-kashe wanda lokacin Huzaifa ya rugo ya gaya wa sayyidina Usman cewa to ka agaji mutane kafin su saba a cikin littafin shi ne yasa aka tattara masayu da ke hannun mutane duka ya ce a kona su an karɓo mushafin da yake wajen Hafsa da lokacin sayyidina Abubakar aka rubuta shi ya kara sanya kwamiti a ƙarƙashin jagorancin shi dai Zaid ibn Thabit kasancewarsa wanda yake ɗaya daga cikin kuttabul wahayi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin mahaddata aka sake yin kwafi guda ɗaya wanda zai kunshi kira'o'i da ake da su sannan sayyidina Usman ya sa aka yi kwafi nashi da yawa aka raba shi manya-manyan ƙasashen musulmi ce to kowa zai karanta qur'ani ya karanta akan wani mushafin tun daga wannan lokaci ba a taɓa samun wani rigima dangane da mushafi ba al'umma duka ta yi ijma'i akan wannan tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu umman da shi'a wanda suke da tawaye da tababa da ja akan cewa wannan mushafi su ba su yarda da shi ba duk da dai suna kokarin su ce su ba su faɗa haka ba amma abu ne wanda duk duniya ta sani ba tun yau ba kafin a yi ɗan shi'a baƙar fata an yi shi'a waɗanda sun yi akwai cikin larabawa akwai cikin farisawa sun yi manya-manyan littattafai wanda ya samu rubuta littafi sama da 100 akan shi'a kaga ba za ka gaya masa shi'anci ba almajlisi za ka gaya almajlisi mai biharul anwar shi'anci to ya faɗi wannan to kai ka zo ame ka zo ka ce kai ba a faɗa ba sai dai in shi ma za ka bi shi da katafilar ka rubuza shi to kuma aka jawo kanka dan za a yi waje da kai daga shi'a ka taɓa almajlisi haka nan yaƙar mutanen da suka hana zakka shi ma kaga da farko sayyidina Umar ya ɗan yi tababa haka ya ɗan yi anya a yaƙe su bayan sun ce la ilaha illallah shi ma nan sayyidina Abubakar ya nuna masa hujja nan da nan ya gane cewa ai wannan daidai ne a shar'ance shi ma ya bi Ibn Rajab ya ka irin wannan misalai da yawa. Sannan sai ya kawo wata ruwaya ta Imam Shafi'i wanda ita ma ɗan bid'a suna makalkale mata sautari wajen su ce akwai bid'a hasana. Nan da man du'a nan ne gizo ke saka. Akwai bid'a hasana ko babu? Magabata ba su san kashe-kashen bid'a zuwa hasana da wajiba da mustahabba da makaruha da waye ba, har wai bid'a wajiba. Bid'a ma ba wai in ka gada ba tilas ka yi ta. Al-Izz ibn Abdussalam shi ya fara wannan kashe-kashen, sannan da ya kashe-kashen ma kuma sai ya kawo misalan abinda malamai suka ci tsawa da ba bid'a ba. Misalan abinda ka kawo ka sa su cikin sunan bid'a kake ganin hasana ce ko murji'a ce wajiba, irin su rubuta ilimi, rubuta littafan hadisi, rubuta kaza, kaga irin su ya ka kawo, ba wai irin abinda yanzu muke rigima akan da wasu akan sa ba cewa shine bid'a hasana, shine ka irin wannan ba. Izzuddin ibn Abdussalam shine wanda ya yaki masu salatul raga'ib, salatul nisfi Sha'ban, cewa in Sha'ban ya yi rabi a tsaya a yi wata sallah, a yi haɗu a yi wata sallah ko ita salatul raga'ib. Ibn Abdussalam yana cikin wanda suka yaki da wannan, ya ce bid'a ce, ha sallar ce bid'a? A ra'ayta alladhi yanha 'abdan idza salla, sallah fa muka haɗu. To waɗanda suka riƙa ja da shi a lokacin abinda suka riƙa gaya masa kenan, sallah ce fa, sai kawai ka ce bid'a? Yace eh bid'a ce, annabi ya ce a ware wata rana a cikin Sha'ban a haɗu a yi taro a yi sallah. Su kuma waɗanda suke ja da shi suka ce bid'a, sun yarda bid'a ce amma hasana, sai bai amince da su ba anan. Kaga ashe kenan abinda ya kira bid'a hasana shi a gurinsa su ne abinda malamai magabatansa suke ce musu masalihul mursala. Masalihul mursala kuma ba su shiga cikin bid'a, wanda wannan akwai bambanci tsakaninsu, kamar yadda babban limamin malikiyya ɗin nan Abu Ishaq Ash-Shatibi ya bayyana a cikin littafinsa Al-I'tisam. Don haka kaga ashe babu saɓani da waɗanda suke cewa babu bid'a hasana da shi da ya tabbatar ta wannan mafhumi, domin misalin da ya kawo misalai ne waɗanda ba za su shiga cikin bid'a da ake ji a kanta ba. Wannan ma ba bid'a ba ce. Rubuta ilimi ba bid'a ba ne, tun zamanin manzo Allah aka rubuta ilimi, kamar yadda mun faɗi wannan satin da ya gabata. Saboda ba bid'a ba ne, makarantu ba bid'a ba ne. Kawo misalin makarantu, kaga su ma ba bid'a ba ne. Da sauran misalan da ya ta kawo. To daga nan ne wasu sai suka bi shi. Kuma kowa sai ya nakalto maganarsa. Sai ya nakalto maganarsa ya ce an kasa bid'a gida biyar, an kasa bid'a, kuma tun magana ɗaya ce. Da Ibn Abdussalam ya rayu a ƙarni na shida ne, saboda haka bayan wajen wucewar shekara 600 da barin Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya, sannan ya rayu shekara ta ƙarni na bakwai ya rayu. To kaga gabaninsa kenan babu wannan kashe-kashen, babu wannan kashe-kashen. To daga baya wasu malamai suka zo suke maimaita maganarsa, irin su Suyuɗi a cikin littafinsa na al'amru bittiba'i sunan wannahi anil bid'a huwa shinabil bid'a. To wannan batun rushe bid'a da cewa duk bid'a da take ta addini ce dalala ce, ba magana ce da mun sunna kawai muke faɗata ba, magana ce da akwai waɗanda ma ba sunna suke yi ba, ko mu ce alal aƙalla su suna ganin mu abokan husuma amma sun yarda da magana. Yanzu in ka duba littafin Sheikh Ibrahim Inyas, akwai wani littafin sunan shi Tafsirul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam, wata irin risala ta kankano. A ƙarshen littafin ya tsaya kai da fata akan cewa duk bid'a bata ce. Na rasa waye tursasa shi ya yi irin wannan magana. Ya kawo magana Izzuddin Ibn Abdussalam, duk da ya kuskure wajen raba ta ga wanda ya faɗe ta, da akwai wasu kurakure da ya faɗa a ciki wajen ciro magana, ya ce wannan maganar ba hujja. Ya yi ƙoƙarin da abubuwan da aka kawo na misali ya ce ba bid'a ba ne. Ƙarshe ma har ya riƙa ƙalubale da kakkausan murya na cewa in akwai wanda zai iya kawo masa wani hadisi guda ɗaya da ya ce akwai bid'a hasana a kawo masa, wato yana magana kamar wani kamar wato kaci Ibn Taymiyyah ne yake magana ko wato da zaka cire bangon littafin ko ka zo kana karanta mutane da kaji ba wahaban nan kaji ba wahaban wannan magana ce din ta fada a wani jawabi da ne akan maulidi inda nayi magana akan magana da cewa bid'a hasana ba ba wai magana ce ta mu kadai muke fada ba mu da ake cewa wahabiyawa har ma wanda ba wahabiyawa ba masu maki kiyayewa sun fada sai nace yanzu ka duba abin da Sheikh Ibrahim ya ce fada a cikin tafsirul anam na cewa babu bid'a hasana duk bid'a bata ce nace to kaga shi ma bai wahabi ne shine wannan magana ta rikita yan bid'a kuma aka rika sururuwa kasuwa nan da aka sai littafin yan kasuwa suka samu harka aka sake buga littafin ya rika yawo ashe shi Usman ma ya ce bid'a duk bata ce aushe in ya ce ya faɗa to amma su malaman ba su ga ba su faɗa ba sai zo su ce ai wahabiya ne suka ce duk bid'a bata ce ce ai kuma kuna bid'a kamar za su karanta wa albansu wannan maganganu da ya yi maganganu ne masu yawa wajen shafi uku a ƙarshen littafin ka je ka duba za ka ga inda ya kalubale da challenging cewa a kawo masa wani nasi a aya ko hadisi da ta ce akwai bid'a hasana kuma ya san ba wanda zai kawo tunda za ina za ka samu wani inda annabi ya ce bid'a hasana sai da ya ce maka man sanna fil islam sunnatan hasana to sunnatan hasana da ba ma wuriwa akan sunnatan hasana akan bid'a hasana muke magana amma sunna ai ba a rigima akan ta annabi ya ce ayi sadaka sadaka bid'a ce kuma shi ya ce ayi sahabin da ya je ya kawo sadaka same yawa wanda ta sa mutane suka kwaikwayon sa annabi ya tashi ya ce man sanna yana nufin wannan mutumin fil islam sunnatan hasana kaga abin da ya ce ayi annabi ne ma ya ce je yi to kuma ka ce masa bid'a fi sabilillah banda da ya rufe ido wani lokaci mutum har kawai ya rufe idon sa yana ji yana gani ya tafi adu don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana gamammiya ka'ida ce kulliya kullu bid'atin kullu a ka'idar larabci tufidul umum bal hiya umul ba in ka je ka duba alfazul umum a cikin littafin usulul fiqh akwai kalmar da take ita ce ma uwar duk sauran kalmomi wanda suke nuna gamewa da haɗewa suka ce kullu ita ce uwar in an ce kullu to an gama an haɗe komai da komai suna kiranta ita ce umul bab babul umum annabi ya amfani da ita kullu bid'ati kaga anan ka zo ka ce laysat kullu bid'atin dalala annabi ya ce duk bid'a bata ce ka ce ba duk bid'a bace bata anan me kai kare ta manzo Allah ne ya ce duk kai kuma ka salbin wannan umumin ka ce laysat kullu bid'atin dalala akwai wanda isai wannan a saurare shi to duk wanda zai zo ce ba kullu bid'a batin dalala to wannan yana salbin magarar manzo Allah ne manzo Allah ya tabbatar shi kuma yana korewa ya ce duk bid'a bata ce shi kuma yana ba duk bid'a bace bata kaga anan ba wanda zai saurare shi anan suna kawo shubuhuhi ai Allah ya ce wa utitum min kulli shay an ba ku dukkan komai haka nan maganar abin nan wa utitum min kulli ma sa'altum wa ataakum min kulli ma sa'altum da maganar Bilqis wa utiyat min kulli shay Allah ya ce wa utiyat min kulli shay suka ce ai ba a bata mulki irin na annabi Sulaiman ba saboda haka kaga kullu anan ana nufin ba'du shay wani abun aka bata ba a bata daula da aljanu kamar yadda aka ba annabi Sulaiman ba saka ci kaga an kawo kullu to amma kuma ba duka ake nufi ba to waccan ma kullu ba duka ake nufi ba sannan ubangiji ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altum ubangiji yana ba ku daga duk abinda kuka roke shi suka ce to kaga anan ma ai ba duk abinda ka roka ake baka ba wani abun a baka wani abun a hana kaga kullu anan ba duka ake nufi ba wani sashi na abinda aka roke ka sannan Allah ya ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha iskar da Allah ya aiko adawa tudammiru kulli shay'in tana rusa komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijin ta fa asbahu la yura illa masakinuhu suka wayi gari ba abinda ake gani sai gidaddajin su suka ce to kaga anan kullu ita ma ba duka ake nufi ba tunda an ce fa asbahu la yura illa masakinuhu kaga ba ta rushe gidan dajin ba kenan ashe ka kullu anan ta nuna ana nufin sashi sannan Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay ai bai halicci zatin sa ba saboda an ce Allah ya halicci dukkan komai to ya halicci zatin sa ne to kaga kenan khaliqu ba'da shay ne ba kulli shay ne suka ce to waɗannan duk suna nuna cewa kullu din da annabi shi ma ya amfani da ita ba kulliya bace ba kulli yake nufi ba ba'du yake nufi to kaga ga wanda yake da hankali kuma yake da nutsuwa in ya dubi dukkan waɗannan dalilai zai ga ba dalili ya ce ko daya babu na kamawa wannan abu ne mutum ya shiga kamar yadda ake cewa mutumin da ya fada ruwa ko takobi ka bashi sai ya riki ko itan garwar shi ka bashi sai ya riki abin da ya dame shi so yake a lokacin ya ga ya fito maganar cewa wa utiyat min kulli shay da wa atakum min kulli ma sa'altum anan ubangiji madaukakin sarki da ya tashi kawo kullu din sai da ya kawo min at-tab'idiyya bayan ta ko min a larabci tana zuwa lit-tab'id dan ta nuna maka wani bangare saboda ubangiji ba cewa wa utiyat kulli shay'in ba cewa wa utiyat min me min wani bangare na hakanan wa atakum min kulli ma sa'altum kaga anan min anan tana nuna me tana nuna tab'id daga duk abinda kuke roƙon sa yana baku wani bangare daga duk abinda kuke roƙe shi yana baku wani bangare saboda haka kai zai baka kai kuma zai baka wannan ya bashi wannan wannan ya bashi wannan wannan ya bashi wannan wani ya roƙi gida da mota a bashi gida a hana shi mota wani ya roƙi gida da mota a bashi mota a hana shi gida wani ya roki a gida da mota da aure a bashi biyu a bashi motar da auren a hana shi gidan wani a hada masa uku wani ya roki yaya a bashi wani kuma ya ta roko ya rasa wani ya roki kudi a bashi wani ya roki saboda ka ga min kulli ma sa'altumu ubangiji ya baku sai dai ba kowane ɗaya za a tattara masa ba ba dukan ku za a taru kowa abin da ya ta roko duk a hada masa su duka ba na tabbata da haka ne da dukkan masallatan masu kuɗi ne alhazai ne masu alfa to wani abun goma zai yiwu ba yanzu a ce kujerar shugaban ƙasa duk kowa ya roƙa kuma kowa a bashi kaga rigima za a yi kamar ainihin ta ce kowa ya ci zaɓe ko nan katsina aka ce kujerar gwamna kowa ya ci kuna zartar karatun da zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba ai doke-doke da sare-sare sai inda ƙarfi ya ƙare kawai wanda ya fi ƙarfi shi zai hau saboda kowa an jeta shi saboda kaga ashe ba zai yiwu ba dama a baku duk sai dai a baku min a ba wasu a hana wasu a ba wasu wani bangare a ba wasu kuma wani bangaren da ba shi ne ma'anar min kulli ma sa'altum kaga min ta yi amfani ko ba ta yi ba amma annabi ta yi min kulli bid'atin akwai wani ruwaya da ta zabo min kulli bid'atin dalala babu wannan ruwayar kaga ka hada ta da waccan ya nuna baka jin larabci sannan inda Allah madaukakin sarki yake maganar yake cewa tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinu ubangiji ya ce tana rushe kowane abu da umarnin ubangiji me yake nufi da umarnin ubangijinta ma'ana duk wani abin da ubangijinta ya bata umarni shi ta rushe fa asbahu la yura illa masakinuhum gidan dajinsu ya nuna ba sa cikin abin da aka ba su umarni ta rushe ko to ka gaya mun akwai wani abin da aka ba ta umarni ta rushe ba ta rushe ba sauraka kullu abin da aka ubangiji ya sa ba ta umarni ta rushe mumin yadda sai dai in kai baka yadda ba ko wannan sai kai bayani amma mumin yadda duk abin da aka ba ta umarni ta rushe wanda kaga ba ta rushe ba to baya cikin abin da aka ce ta rushe sannan da ubangiji ya ce Allahu khaliqu kulli shay kalmar Allahu ba tana nufin wanda yake da tsayayyen zati da ba da bukatuwa zuwa ga komai ba saboda kaga kalmar Allahu tun a farin a siyakin ta fitar da halittar zatin sa don haka shi ne mai yin halittar ya kuma abin halittar za ta dawo kansa saboda kaga wannan ai shirme ne ka zo ka ce ai khaliqu kulli shay'in illa zatahu ya za a yi babu shi kuma ya halitta zatin sa me ya shi to sai dai kana nufin zatin wani kujera ce ko wani abu ne daban shi ne zatin saboda haka akwai gwaranci tunda Allah ya ce Allahu sifar Allahu ba za ta tabbata gare shi ba sai ya zama qayyum ne mai tsayawa da kansa ne sai ya zama bai da farko to tun daga farko an fidda zatin nasa sauraka kaga kullu shay'in da tazo ba za ta shafi zatin sa ba tunda ya sifantu da sifa ta uluhiyya ya sifantu da sifa ta cewa shi Allahu ne tun farko ma ya fidda kansa to kuma ka zo ka ce kai ka fidda shi da wata kullu juz'iyyaka ba kai ka fidda shi ba shi ya fidda kansa sauraka duk abin da za su kawo hujja da shi zaka samu cewa ba hujja bace kuma maganganu ne ake abin nan sannan idan ka zo ka ce akwai bid'a hasana waye zai tantance wannan bid'a ni dai na san yawancin bid'o'i da za a ce hasana akwai rigima wasu malaman kuma sun ja daga sun ce ba hasana ba koda ko sun yadda akwai rabe-raben wani ya ce hasana wani kuma zai ce shi bai yadda ba hasana ce shi wannan bid'a ce bata to wani hankalin ne zai tantance mana cewa wannan hasana ce wannan ba hasana ba a gaya mana ko kuma rudani kawai za a shiga addinance kawai in ka ga dama ka bushi kai bushi iska kawai ka shaki iska ka ce kai bid'a kaza taka hasana ce wani ma in ya ga dama ya ce to ni ma gatawa hasana ce in kai rigima ka ce ban yadda ba ce to kai ina hujjar ka ta cewa taka ce hasana ba tawa ba shikenan kowa sai addinin yadda ya ga dama in na ga dama gobe sai in zo muku da wata sabuwar bid'a fil in ce ga bid'a ta hasana da haka in kowa je gida ya rika yi in limamin liman ya tashi ya ce zai rigima da ni shi ma ya bada tashi hasana ni ma zai yi rigima da shi a kasa ba ka ga addini ya zama wasa da haka ba ka da kuma wani hankali da zai tantance hasana din tunda mun samu malamai a karan kansu suna rigima akan bid'o'in sun yadda da kashe-kashen amma suna rigima akan abin da ake ce hasana din ashe kaga babu mizani face littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya bar sa habbai a kansa idan ka kawo abu ya zama babu shi a littafin Allah babu shi a sunna babu shi a cikin ayyukan sahabbai shikenan mun samu abin da zamu iya fada mu ce wannan abin bid'a ce dalala ce ka kira mutane zuwa kan wani abu na addini babu shi kuma a cikin waɗannan tsotsuwar guda uku don haka ka je ka kanta bid'a ce kaga an samu mizani shi yasa maganar ka kiyasta abin da abin nan ka ce kaza akwai hasana to wajen wane ne za a bashi wannan hurumin ne ya tantance wa mutane wannan hasana ce ya aje ta gefe a yi aiki da ita wannan ba hasana ba ce a jefar da ita waye zai ma mutane wannan aiki in kai da awar kai ne wani zai zo ya ja da kai kaga addini ya zama rudu da haka dole in ana so a samu nutsuwa addini a samu haɗin kai addini dole a haɗu akan mizani guda ɗaya wanda shi ne وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تو باندا wannan akwai maganar Imam Shafi'i wanda ita ma Ibn Rajab ya kawo ta cikin misalin amfani da kalmar bid'a amma ta fuskar harshe ba ta fuskar shari'a ba inda Imam Shafi'i yake cewa al bid'atu bid'atani bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma bid'a iri biyu ce akwai bid'a da aka yarda da ita akwai wacce ba a yarda da ita ba sai ce fa ma wafaqa sunnata fa huwa mahmud duk abin da ya dace da sunna to wannan an yarda da shi abin da ya dace da sunna ma'ana akwai shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwadaitarwa akan sa ko umarni da shi ko aiwata shi da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi yace wannan yana da kyau wa ma khalafa sunna abin da ya saba wa sunna fa huwa mazmum wannan ba shi da kyau bid'a ta saba sunna ko ba ta saba sunna ba ka ci karo da sunna da annabi ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da zaka zo da shi ya dace da sunna to wannan abin yana da kyau ko da kuwa kai ka fara yin sa a garinku ko a gidanku wannan abin kyakkyawa ne don ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ta akwai wata sunna da muka jahilce ta ba mu san da ita ba sai wani a masallacin da ya zo ya fadakarwa ko muka ga yana yi muka tambaye shi sai ya gaya mana hadisai sahihai tabbatattu shikenan sai kowa ya dauka ya kama yi kaga ne matil bid'atu hadi shi a gurinmu ya zo mana da wani sabon abu amma mai asali a sunna saboda haka mu a gurinmu shi ya riga tunda babu wanda ya riga shi cikinmu don haka mu a gurinmu shi wannan abun a lugance za mu iya ce masa bid'a to wannan shine abinda Imam Shafi'i yake faɗa yanda ibnu rajab yake cewa ya'ani ma kana lahu aslun min as-sunnati yarju ilayhi wa inma hiya bid'atu lughatan la shar'an. Imam Shafi yana nufin bid'a lugha la shar'an, ba yana nufin akwai bid'a hasana ba. Wasu suna daukan wannan magana tashi sai su gwama ta da magana cewa akwai bid'a hasana. Ce Shafi ma ya ce akwai bid'a mahmuda, ita ce muke cewa hasana mu kuma. Tare da cewa Imam Shafi'i akwai abinda malaman usul suke kira al-istihsan. Al-istihsan shine kaga wani abu kai amfani da hankalinka kaga cewa wanda ya dace yana da kyau, ana iya yin shi. Ababin mu'amala, ababin mu'amala kuruba, babin mu'amala daban, babin ibada daban. Ibada tsantsa wacce bata kunshi mu'amala ba, babu kiyasi a cikin ta. Kaga ibadar da aka yi mata kiyasi to akwai wani bangare na mu'amala cikin ta kamar zakka. Amma in ibada ce tsantsa kamar sallah to ba a kiyasi. Kuma ana ka kiyasta abu da tsagwaran hankalinka, kace kaza ina ganin a hankalce ya kamata a riƙa yin kuma kaza. A ibada tsantsa ba a yin wannan. To al-istihsan da malamai suka faɗa wanda aka samu saɓani da Imam Shafi'i a kansa a babin mu'amala ne. Amma duk da haka Imam Shafi'i yake cewa man istahsana faqad shara, wanda duk zai kawo wani abu da kwanyarsa ya ce yana da kyau to ya zo da shari'a sabuwa. Allah ko yana cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. A cikin risala yayi wani babi sunan shi babu ibtal al-istihsan, babin da yake magana akan rushe istihsani. To idan Shafi'i wannan shine ra'ayinsa dangane da abin da zaka zo ka ce mai kyau ne alhalin babu shi a cikin shari'a, to ina kuma zaka ce Shafi'i din nan kuma shine zai kawo wani abu ya ce ga ta bid'a ce hasana, kaga kamar kana cewa Shafi'i yayi tufka da walwala. To kaga wannan tufka da walwala sai dai a kwalwarka kawai, amma ba a cikin maganganun Shafi'i ba. Maganganun Shafi'i waccan magana da yayi yana maganar bid'a lughawiyya irin waccan sayyidina Umar yayi magana, irin waccan ɗansa Abdullahi dan Umar yayi magana. Sannan magana istihsani kuma wannan bai goyi baya ba, ko da ko a cikin mu'amala ne yayi tirjiya ballantana kuma a cikin ibada. Don haka a cikin wata ruwaya tashi wanda tana cikin littafin Manaqibush Shafi'i na Baihaqi yake cewa wal muhdathati darbani, sababbin abubuwa iri biyu, ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan, abinda aka zo da shi sabo ya saba wa littafin Allah da sunnar annabi ko aikin sahabbai, aw ijma'an ko ya saba wa ijma'i, yace fa huwa bid'atu dhalal, wannan bid'a ce bata. Ce wa ma uhditha min alkhair la khilafa fihi liwahid min hadha min hadhihi, abinda kuma aka zo da shi sabo na alkhair wanda bai saba wa ɗaya daga cikin waɗannan ba, yace wa hadhihi bid'atun ghayru muhdathatun ghayru mazmuma, yace to wannan sabon abu ne wanda bai zama zargi ba. Don haka duk abin da za ka zo da shi a same shi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikin sahabbai ko ijma'i, to wannan ko da mutane za su gan shi sabo, to wannan sabuntar ba za ta sa a ƙi shi ba, sabuntar sa ba ta cutar da shi ba. Amma duk abin da aka zo da shi sabo ya zama da ya saba a littafin Allah da sunnar annabi, to wannan abin jefarwa ne, bid'a ce bata ce. Kaga dukkan wata bid'a a addinance tana cin karo da abin da alkur'ani ya zo da shi na cewa an cika addini, domin a nan ƙari ne a cikin addini. Tana cin karo da abin da hadisai suka zo na sukan bid'a da kira a ƙauracewa bid'a, wannan bid'a taka ta ci karo da wannan, don kai ba kai ƙauracewa bid'a ba. Don haka duk abin ta bid'a ta addini ta shiga ƙarƙashin kullu bid'atin dalala. Insha Allah sati na gaba za mu ɗora akan inda muka tsaya. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wata tambaya da aka yi mun darussa biyu ko uku da suka wuce na bada ansa akan ta, nake so in istidraki yanzu. Akwai wanda ya tambaya game da auren Khadija, wasu sun ce an auri Khadija tana budurwa, wanda a lokacin na yi magana akan maganar Shi'a da suke cewa ‘ya’yan da suke nata ba ‘ya’yanta ba ne, ba don komai sai don su kore wa sayyidina Usman falalar da ya samu ta auren ‘ya’yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu. Wannan babu shakka haka yake, sai dai abinda ban kula da shi ba lokacin da nake ansa tambayar shi yana magana ne akan an aure ta tana budurwa to wannan magana ni ban san waye ta taɓa faɗa ta ba ma cewa an aure ta tana budurwa abinda na sani wajen batun shekarunta lokacin da aka aure ta nawa ne shekarunta mafi abinda ya fi shahara a wurin mutane shine annabi ya aure ta tana da shekara 40 shi kuma yana da shekara 25 wannan shine abinda ya fi shahara a bakin mutane da kuma ma malamai masu karantarwa wannan riwaya ce ta Muhammad ibn Umar al-Waqidi riwayar cewa shekarunta 40 riwaya ce ta wani malamin sira da ake kiran shi Muhammad ibn Umar al-Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi akwai maganganu masu zafi kware a kansa ta fuskar adalarsa wato ta fuskar adalcinsa da yawa ana tuhumarsa da ƙarya cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa babban malami ne a harkar magazi yaƙe-yaƙen manzon Allah dan ya rika bin ƴaƴan sahabbai da jikokinsu suna nuna masa guraren da aka yi yaƙe-yaƙe dan ya je ya ga ina musulmi suka tsaya ina kafirai suka tsaya ina aka yi jadaga ina aka yi artabu duk yana wannan shi yasa yakan sifanta guraren da gurin da yaƙi ya wakana sama da waninsa to amma duk da haka ta fuskar riwayar wani abu da jingina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ko wani aiki malaman hadisi sun masa karantsi saboda haka ba amintacce bane ba karbabbe bane a nan musamman ma kuma idan ruwayarsa ta sha bamban da wani amintaccen malami a fagensa domin Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi ɗaya ne daga cikin malaman sira wanda suka san sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hatta Imam Az-Zuhri yana jinjina masa duk da cewa a zamanin Imam Az-Zuhri ibn Ishaq matashi ne amma Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri yake cewa duk wanda yake son ya san sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya bi wancan matashin saboda ya san ta don haka shi a harkar sira hujja ne Muhammad ibn Ishaq a harkar sira hujja ne sa'an Malik ibn Anas ne imamu darin hijira limamin mazhabar malikiya sa'an sani ya ma riga Malik mutuwa don shi ya rasu shekarar hijira ta 150 wanda Malik kuma ya rasu 179 don haka shi Muhammad ibn Ishaq a batun sira hujja ne wannan ba a shakka babu wanda ya ja a kan wannan an sallama masa to shi abinda ya ruwaito kamar yadda yake cikin mustadrak na hakim abinda ya ruwaito dangane da shekarun Khadija lokacin da annabi ya aure ta shekara 27 shekara 27 kaga an ƙara shekara 13 a kan ruwa an kai ta 40 an aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 25 wanda wannan ta sa dattawan zawara sai su nace wani yaro suke sai ya aure su saboda sunna ce zaga wanda babu adalci a ciki lokacin da annabi ya aure ta da shekara 2 ta girme shi wannan ruwaya ce sahihiya kuma ruwaya ce daga imam wanda a shekaru ya girme Muhammad ibn Umar al-Waqidi wanda ya ruwaito dan Muhammad ibn Umar al-Waqidi a baya-baya yake wancan kuma babba ne ajin su ɗaya da Imam Malik saboda haka kaga Muhammad ibn Umar al-Waqidi ya rasu hijira tana wajen 204 wajen 200 da wani abu sa'an su Imam Shafi'i ne amma wancan sa'an su Imam Malik ne Imam Malik kamar ɗabakar malaman Imam Shafi'i yake saboda haka wannan ruwaya kuma tana nan a cikin Mustadrak na Hakim littafi ne mashhuri sai dai kuma ba ita ta yaɗu ba abinda ya yaɗu shine ruwayar Waqidi to kaga anan ba za a ce kowace ka ɗauka ɗaya ba ne ya za a ga ruwayar imam wanda ba a taɓa sukar ta fuskar sira ba ga wannan an soke shi sannan wancan shi ne babba wannan shi ne ƙarami kuma ka yadda ruwayar imam hujja ka ɗau ruwayar wanda ake tantama a kan adalarsa kuma wanda ya zo daga baya kaga anan ba ka yi abin da yake na ilimi ba to wannan shi ne abin da aka sani abinda ni na sani an yi saɓani a kansa dangane da shekarunta amma ba magana cewa ta taba aure ko ba taba aure ba, wannan duk littafin sirra sun yi ijma'i akan cewa ta taba aure kafin ta aure manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ƴaƴanta kuma duk ƴaƴa ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda wannan zai dace zai fi dacewa ma da shekarunta da aka aure ta, sabanin a ce aka aure ta shekara 40 sannan kuma ta haifi waɗannan ƴaƴan gaba daya. To wannan shine istidrakin da nake dama nake so in yi. Sai wannan da yake cewa mala an yi isra'i da mi'raji kafin hijira, kuma an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salloli guda biyar a wannan lokaci. Sai kuma gashi a cikin littafin sirra ana rubutawa an farlanta sallah bayan hijira shekara ta biyu. To malaya abin yake, abin da aka sani na farlanta sallah shine an farlanta sallah kafin hijira ba bayan hijira ba, tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an farlanta masa sallah ne a mi'raji, mi'raji kuma ya kasance kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ta yi wasu tafasir, wasu bayanai na yadda za a gudanar da sallar su wa kana a Madina, wannan babu laifi haka ta faru. A ci gaba da bayanin yadda lokutan sallah suke misali da kuma yadda za a yi sallah din, annabi ya rika nuna wa sahabbai da za su yi sallah. Amma farlanta ta cewa a rika yin sallah ta zama wajibi, wannan tun a mi'raji aka yi kamar yadda ka faɗa. Mi'raji kuma ba a Madina aka yi shi ba, a Makka aka yi shi. Haka wannan shi ita ce magana. Ni ne na yi ma wani nasiha da wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga makocin masallaci, saboda ganin baya halartar masallaci sai musalla. Sai ya ce wannan hadisi bai inganta ba. To ya ingancin wannan hadisi yake? To kaga kamata yayin da kai ma baka san ingancin sa ba, a farko kakka ce wanda manzon Allah ya ce, kai ka tabbatar da cewa manzon Allah ya ce kuma ka ce ya ingancin sa. Sai ka ce wani hadisi da aka ruwaito ya ce in ya inganta shikenan, in bai inganta ba shikenan, kai ma sai ka jabirki. Hadisin bai inganta ba, kamar yadda ya gaya maka hadisin bai inganta ba, la salata li jaril masjid illa fil masjid, bai inganta ba. Inda ka inganta wannan hadisin, to duk wanda bai zo masallaci bai sallah gida ba sai ba, wanda kuma ba wanda ya taba fadar haka. Abinda ya inganta la salata li munfaridin khalfa as-saf illa fi as-saf, wannan shine sahihi, yana cikin sahih Ibn Hibban. Babu sallah ga wanda ya fita daga sahu ya ware shi kadai sai dai a cikin sahu. Kaga wannan yana tabbaka ne ga wanda yake bin wani masallaci amma ya ki zuwa ya shiga cikin sahu. Duk mutumin da zai zo masallaci amma ya karasowa sahu, ya kema can gefe cikin wata inuwa, ya shimfida da dubarsa ko dan shi wai ba zai shigo rana ba, ko ku a'a ba zai zo a yi turereniya da shi ba a cikin sahu, shi ya fi karfin haka, kada wani talaka da bai kai shi ba ya tsaya kusa da shi ya rena shi, sauraka ba zai shigo cikin sahu ba don girman kai, to wanda ba shi da sallah. Wannan shine abin da ya tabbata, amma ba ga makoci. In ka ce ga makocin masallaci, kenan in bai zo masallaci bai sallah a gida ba sai ba, wanda kuma wannan ba gaskiya bane, ba daidai bane. Na'am, wajibi ne in yana kusa da masallaci, babu kuma wani uzuri in ya ji kiran sallah ya zo masallaci. Wannan zaka gaya masa, kuma gaya masa falalar sallar jami'i, ka nuna masa kuma hadarin mutum ya rika sallah shi kadai tare da cewa yana iya zuwa a yi sallah da shi a masallaci, ba ya da larurar da za ta hana shi fitowa. Wannan yana da hadari, amma ba ka ce da shi bai da sallah ba, wannan babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da haka. Don haka kalmar da ya gaya maka ita cewa bai inganta ba, haka ne, amma kuma wannan bai hana ka ci gaba da yi masa nasiha ba in har ka tabbatar da cewa ba shi da uzurin da yake hana shi zuwa sallah a masallaci, yana yin sallar sa ne a gida. Idan mutum ya bude wa ƴaƴansa account a banki yana ajiye musu kuɗi, kuma ya sanya musu, ya saya musu filaye da gidaje kowannensu, wato ya ba kowannensu, to sai ɗaya daga cikin su ya rasu, to sai an raba gado kamar yadda ake raba na baligi. Na'am, dole a raba gadon sama na mutukar dai ya mallaki wannan abubuwa, ka mallaka musu. In ka saya ne janiyar za ka mallaka musu daban, da kuma ka saya ne ka mallaka musu, wataƙila da aka je sayan ma ka ce na wane da wane ne, kowa a rubuta sunan shi akan takarda, kaga anan ka mallaka musu. Don haka in ya rasu sai a ci gadon su, kuma daidai ai ku ne masu cinyewar, ba wasu bane da za su zo da sai ka cinye ka kuma rabawa. Shi gado ba maganar wannan baligi ne ko ba baligi ba. Ina neman ƙarin bayani dangane da shan fitsarin raƙumi da nonon shi idan wani ciwo ya damu mutum a musulunci. Wannan ya tabbata a hadisin Anas wanda yana cikin sahihaini hadisin da yafi shahara da hadisul uraniyin wasu mutane da kabilar uraina sun zo suka zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fajtawul madina yanayin madina sai bai karbe su ba cikin su ya rika kumbura sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada su da wani makiyayin raquman zakka cewa su rika fita su fita tare da shi su ya rika tsananin nuna yana ba su suna sha har su warke to da suka sha nuno ba kunna afwan bawali bawalin abin da nuna su rika arka ta tsan musu suna sha ana kun kuma sun yi fitsari su sha fitsarin raquma da suka yi haka har suka warke sai suka kashe makiyayin ko makiyayin sai suka kwashe raquma suka gudu kaga sun zama yan fashi to shi da annabi ya sa aka bi su aka kamo su aka zo su ma aka tsire su haka wannan ya nuna kenan ana tadawi da fitsarin raqumi fitsarin raqumi ko ba najasa bane dan inda najasa ne annabi zai ce su sha ba tunda najasa haramun ce annabi kuma yana cewa Allah bai sanya maganin wata cuta al'umma ta cikin abin da aka haramta musu ba to haka fitsarin mayu ukalu lamu duk abin da ake cin naman sa to fitsarin sa ba najasa bane duk abin da za a ci naman sa fitsarin sa ba najasa bane dan haka aka yadda kai sallah ma a gurin da ake daure kananan dabbobi an hana yin sallah a gurin da ake daura raquma ba dan fitsarin su ba sai dan kasancewar guraren su gurare ne da aljanu sukan yawan wato harkokin su a gurin shi yasa ma'adin al-ibil amma an yadda cewa a yi a gurin kananan dabbobi saboda nan babu maganar iskokai dan haka wannan ana amfani da shi a matsayin magani akwai cikin sharhin tajridus sarih da muka zo kan hadisin mun fadada magana mai tsawo akan hadisin da abin da ya kunsa na fiqhu da ma hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bi shi bai ce ku zauna a madina a rika kawo muku ba saboda malaman sanin magunguna suna cewa lokacin da suka yi shi da zafin sa ya fi tasiri sama da in ya huce shi yasa aka ce su kasance tare da makiyayin lokacin da za a tatso su nan take su sha ko lokacin da za a tari bawalin nan take su sha saɓanin inda a gida ne za a rika aikawa a kawo musu kafin a zo ya huce to da dai maganganu da suka yi kama da haka a cikin wannan darasi to wannan shi roƙon addu'a yake yi daga 'yan uwa musulmi yake cewa ina roƙon malam a tayan da addu'a da ma sauran musulmi duka sai aka da addu'a ya ce domin kuwa na dawo sunna saboda barnar da na tafka a baya Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta maka duk wanda ya tuba ya dawo kan hanya Allah yana gafarta masa qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya gafarta wa dukkan wani musulmi wanda ya sakaci ko ya saku ko ya laifi ko ya ci zalin wani Allah madaukakin sarki ya masa afuwa ya fi masa ya dauke masa kuma ya tabbatar da digadigan mu gaba daya akan wannan sunna ya raya mu akan ta ya karbi rayukan mu akan ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in